صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الحصر والزمان اللهم له فداء. Na so ya kasance jiya ina nan, amma dai kuma tafiya sai ta yi wani iriyaka ainihin ya zama na rasa wani jirgi. Wanda ke ba laifi na bane su ne suka kawo ni a makare, ya zama tsakanin fita wannan da shiga wannan na jimfatran da na samu bai wadatar ba, bai wuce na minti 15 ba jirgin ya tafi abinsa. To sai ya zama dole na kwana a hanya ne. To da yake jiya ne a lissafin 25, na san sauran murayyadu suna ta faɗin cewa yau ne 25, yau kuma suke tuna shahadar Imam Zainul Abidin, domin a ranar mai kamar 25 ta kasance shahadar Imam Zainul Abidin alaihi salam. Shekara 94 a al-Muharram, shahadar Imam Hussein ta kasance shekara ta 61, to idan shahadarsa ta kasance shekara 95 ne bayan hijira, ya nuna kenan ya rayu shekara 34 kenan bayan shahadar babansa. Kuma da yake an haife shi kamar shekara ta 28 ne bayan hijira, kaga idan kaga lokacin shahadan babansa shekaransa kamar 30 kenan da 2, sannan kuma ya ƙara wasu 34, amma kuma a wani ruwa ana cewa shekarun 58 ne, ta 58 ko da 7 wani abu mai kama da haka. To wato tsakanin shahadan sadana babansa shekara 34 ne ko 35. Kuma kamar da aka sami ruwa cewa ana yarcin wanda aka rawato su masu kuka guda 5 hadda shi, wanda a wani ruwa sai aka ce kukansa shekara 36, a wani ruwa kuma aka ce shekara 40. To kaga dai kuma nawa ne shekarun kukansa, yana nufin tun daga lokacin shahadan babansa a Karbala, to ya kasance a halin kuka ne har ya zuwa lokacin tasa shahada. To shi ma dai shahada tasa ta kasance, sai dai kamar yadda ruwaya ya suna cewa ma minna illa maktulun aw masmum, ba wani a cikin face wanda aka kashe da takobi ne ko kuma wanda aka kashe da guba, ainihin du'a imma duk gaba ɗayan su kashe su aka yi, amma biyu ne aka kashe da takobi, da Amirul Mu'minin da Imam Hussein, sauran da an kashe su da guba ne. Don haka aka ce shi wannan shekarun shi sarkin musulmi na lokacin mai suna Walid bin Abdul Malik ko Hisham bin Abdul Malik ya aika da guba zuwa gwamnansa na Madina, tamaman kamar yadda wanda suke mahalicci ya yi da Imam Hassan, wanda shi ma aika ma gwamnan lokacin Marwan bin Hakam da guba cewa a sa ma Imam Hassan, ba haka ne shi ma aika ma gwamnan ya ce shi ba zai taɓa kasancewa cikin kwanciyar hankali ba, matuƙar Imam Zainul Abidin yana da rai, ba shi cikin kwanciyar hankali. To haka da abu din azzalumai kenan sukan ji ba su cikin kwanciyar hankali. Yana ganin ka tunda shi mulkin ne komai a wurin sa yana ganin kuma kamar mulkin zai tafi ne. Tunda ga alamin addini mutane kuma suna ganin suna yabansa suna cewa shine gashi an kashe babansa gashi kuma ya tsayaƙe mu a tafarki. Gashi kuma Imam Zainul Abidin san bai samu su baki a siyasar su. Sam bai taɓa samun su baki a siyasar su ba. Ya koma waje guda ne yana ibadodinsa har ma suka yi masa laƙabi a ruwayan amma suna cewa ainihin Ibn Shahab Az-Zuhri wanda yake alƙali ne zamanin Banu Umayya ɗin shi ne ya yi ma Imam Zainul Abidin laƙabi da Zainul Abidin. Amma Zainul Abidin mu a wurinmu ainihin har hadisi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi cewa ɗan Hussein sunan sa Ali wanda za a yi masa kiyanaya da Zainul Abidin. To ta yiwu wasu sun ji daga wajensa ne ko kuma shi itimalin shi ma bai san ana ce mashi Zainul Abidin ba saboda yawan ibadansa yana ce masa sai kira shi Zainul Abidin. Sai suka ce Ibn Shahab Az-Zuhri shi ya sa mashi wannan suna saboda yawan ibadansa. Sannan kuma aka ce ya rayu yakan yana aikin gonar ainihin kakansa Amirul Mu'minin. Shi ma Amirul Mu'minin lokacin da suka karbi halifci suka koma suna ta abubuwa to sai ya koma yana raya matacciyar ƙasa. Matacciyar ƙasa a kewayen wajen garin Madina wanda yake daji ne a lokacin ya dunga shemewa ya yi gona ya kuma tona rijiyoyi wanda su yi ɓuɓɓugo da idanun ruwa. To wannan gonar ta Amirul Mu'minina wanda aka ce Amirul Mu'minina ci da hannunsa ya shuka tushe 200,000 to ita Imam Zainul Abidin ya riƙa nomawa kuma aka ce yana da wata ɗabi'a ta yawan sallah. Ko sai je tushen kowace dabinuwa ya raka'a biyu an ce kulle yomin yakan yi ayini yakan yi sallah raka'a dubu. To kuma ya kasance ya riƙa siyan bayi in ya sayi bawa sai ya zauna tare da shi yana masa hidima har shekara guda sannan sai ya tambaye shi daga ina ne garinku ya gaya masa ya ba shi guzurin da zai ishe shi har zuwa gida da dukiya mai yawa ya ce koma. To haka kuma aka ce a watan azumi a ƙarshen watan azumi yakan tara duk bayi da yawan gaske ya ce to yanzu dukkan su ke bancewar rana ya ce ainihin wannan ranar to yanzu su ne masu gida shi kuma shi ne bawa saboda haka yanzu su umarce shi ya masu hidima sannan kuma ya yi addu'a yana cewa ainihin ya rabbi kai ka ce a kyautata ma abubuwan da muka mallaka to mu bayinka ne muna roƙonka ya rabbi ka 'yanta mu angi shi kuma a namu ɓangaren mun yanta bayinmu kai ne kuma aula da ka yanta mu sai yanta bayin su ya ce kuma su gaggaya musu duk laifukan da ya musu a wannan shekara sai mu ba kai mana wani laifi ba mu ne ma muka yi laifuka ka zace to ya yafe musu kuma ya 'yanta su an suna gaya musu to ai kai mana ka sai ya ta kuka sai ce to shikenan yanzu dai su yafe mishi sai kuma ce to ya 'yanta su ya kuma roƙi Allah albarkacin wannan shi ma Allah ya 'yanta shi ya kamar yadda ya 'yanta wa'annan. Wani ya taɓa jin Imam Zainul Abidin yana ibada da daddare a kan tsoron gininsa sai ji shi yana kuka ya yi sujjada yana kuka yana roƙon Allah yana ya rabbi kar ka gasa ni a wuta saboda zunubina. yana kuma kuka rurus to shi wannan ce kai wani wani irin alamani ne yanzu kai kai laifin mai kai mu ne sai je hayar kiyar kafan sa yana kuka ina ai ba kai ne zakai wannan addu'a mu ya kamata mai wannan mu ne muka saba wa Allah kai wani saba wa Allah kai hadda zakai mishi magiya kana kuka cewa kare sa ka auto sai ce wane ne wannan da yake kokarin ya shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ka sani gaba ga Allah ba wani wanda yake wankake to yana shi yana nan shiga tsakanin shi da tsakaninsa da ubangijinsa shi yana ganin shi mai laifi ne to wannan Imam Zainul Abidin kin da yake kuma ka san shi azzalimi shi laifin da ake masa shi ne ana tsayawa ne kyam da zarar an tsaya kyam asabarkin Allah to amma shedan laifi amma shedan laifi su ba dadi suke ji ba har ma shedanu sukan ce mu mutumin kirki shedani shi wannan akwai shedani ba yadda ban yi ba in same shi na kasa na tura duke ya ki karba na yi lallashi da shi to yin zai ci ai wannan ba za ka same shi ba ci to mini maganin su ce ne ka gaji shi ci ba abinda ya kamata ke saboda ba za a tsira ba matuƙa akwai shi mun halaka to kaga ka tamkar Iblis wanda shi ba natsuwa yake samu ba matuƙar akwai bawan Allah na gari shi yana ganin to ai kuma za a rusa masa shi shi yana son ya ɓadda mutane ne to in ya ga mutane wanda ya gagare shi ɓatarwa to ba a cikin kwanciyar hankali ke ba to ya za ka sha mamakin to wani nisa sarkin musulmi kana sarautanka ba a ce maka komai ga sarautanka amma kun ba ya ce ba cikin natsuwa ba a cikin kwanciyar hankali matuƙar akwai Imam Zainul Abidin Imam Zainul Abidin kana faɗin magana dangane da shi yana magana dangane da shi yana da tsawo a wajen zuhudu da ibada da infaki daga Imam Sadiq alayhi salam yana cewa ainihin lokacin Abu Ja'far ya shiga wajen babansa sai ya same shi ya ce ya kai matsayi na ibada da wani bai kai kamar sa ba ya ce ainihin har sai da launin jikinsa ya yi fatsi wani ma'ana ya jajata saboda rashin bacci kuma idanuwansa sai da suka Ramadan za mu cito shi kenan suka yi ciwo kenan ya zama yana fama da ciwon ido ba don Ramadan ainihin kamar ciwon ido ne saboda yawan kuka kuma goshinsa har ya yi kanta da hancinsa saboda yawan sujjara kuma kafafunsa har suka kumbura saboda yawan tsayuwa a wajen salloli Abu Ja'far alayhi salam ce da ban mallaki kaina bayan da na gan shi a wannan hali sai da ni kuka domin tausaya masa sai yana lokacin yana tuntunni ina kuka sai wayoyi dube ni bai ma san na shiga lokacin da na shigo ba sai ce ya ɗana Abu Ja'far shi ne ɗansa Imam Baqir kenan ya ce ba ni daga cikin shafuffuka nan sai wanda ke akwai ibadodin ali sai na kawo masa sai ya karanta wani abu daga ciki sannan ya bar shi a hannunsa yana riƙe da shi sannan ya shiga kuka ya ce wane ke da ƙarfin yin ibada irin na ali kasa ana faɗin dangane da ibadan wani kaga shi ɗansa Abu Ja'far alayhi salam da ya ga ibadan sai ya ce kawai Imam Zainul Abidin ya kai matsayi a ibadan da wani bai kai ba to amma kaga kuma sai ya ce kawo man ga ibadodin ali da ya ruwa sai ce wa zai kai matsayi irin na ali aka ce yana da wani yanki na turba din Hussein yakan yi in ya miƙe zai sallah sai ainihin launinsa ya jirkita kuma in ya sujada baya daga kai har sai ya ji yakan fita cikin dare ya rika raba kayan abinci a gida-gida dabinsa ne sai dora buhu na niƙaƙƙen gari na alkama kar in ce gari saboda a nan ƙasan a kona gwamnan ci mashi gari kar mutum ya ɗauka shi ne niƙaƙƙen gari na alkama don da yake abincinsu a lokacin hubzu ne a muhimmin abincinsu wanda sukan kwaɓa niƙaƙƙen garin alkama su yi ƙullu ban san mai ƙullu ya kamata a ci mashi wannan duk wanda yake da danko sannan a murza sannan a toya hubs shi ne muhimmin abincinsu hubs kam lafiya lautun da ƙarya yana ba da ƙarfi hubs in dai aka niƙa garin alkama ɗin aka tankaɗe aka kwaɓa aka ɗan sa gishiri aka ɗan sauransu aka ɗan toya za ka ji ma yana ƙanshi aka ji yana fito da ƙanshi ma mutum ya samu ko haka nan sai ya ci ya sha ruwa lafiya lau in kuma da hali sai ya haɗa da nama ko da waɗansu abubuwa ba kamar tuwo ba kun san tuwo gaya ba ya ciwa ko sai idan sai ana fama da yunwa sosai don gaskiya a iya cin gayan tuwo amma gayan hubs za a iya ci ko burodi irin wannan da yake ban sani da su kamar mu nan abinci baya wajen cin hubs shi ne muhimmin abincin mafi yawan al'ummun musulmi gabas da yamma kudu an saba da cin hubs amma nan mu ya golo ba kawai mu dangwala a miya mu jefa kawai jilan kwasa ita ta yi kawai zuwa can an gama a aika da ruwa shi ke nan to amma hubs ya fi akwai karfi a hubs ko da yake shi ma tuwon duk tafiyansu ɗaya ne ko tuwo ma akwai inda an yi da dawa ko da alkama ɗin akwai karfi a ciki to shi ke nan abin da ke cewa inda talaka in ya samu wannan shi ke nan ya wadatar inda hali ne zai sa miya ko ba miya zai ci hubs to shi imam zainal abidin ya kasance yakan ɗauki buhu na niƙaƙƙen gari sai ya je ƙofar gidan mutum sai ya aje da daddare sai ya je wannan ƙofar gidan sai ya aje zainal ya kasance in ya aje buhu ɗin ya kan ƙwanƙwasa ƙofa sai ya buga sai ya tafi abin shi to mutum in ya buɗe ƙofa yana ganin wa ya ƙwanƙwasa ƙofa sai ya ga sai ya ɗauka ya ciki da shi kawai mutanen madina sun saba akwai wani bawan Allah da ke kawo kayan abinci amma ba san wane ne ba su san wane don in ka ji an buga an ka fito ba ka kowa ba ya riga ya tafi abinsa an ce sai a yayin rasuwansa ne aka ga wani ƙulu baƙi a kafaɗansa wanda ya yi yin masa wanka to shi ne aka tambayo ne bawansa menene wannan sai ya shiga kuka ya ce wallahi buhu yake ɗauka niƙe-niƙe yana raba mutane ya ka in yin karɓa masa ce kai ne za ka ɗauka mana yana gobe ƙyama ya ƙi ba ni sai dai in raka shi haka nan kawai je ya ajije mutane to kaga sai bayan da ba shi ne mutane suka san a shewa imam Zainul Abidin ne ke kai musu wannan to kaga wajen infaƙi ke infaƙi fi sabilillah wanda ba a ma san shi yake yi ba da ba don dai Allah ya so a sani din ba ma da kaga bawan da su nike kaga bawansa ya sani amma bai ce bai dai ga mu kwa ba amma da yaro sani da suka ga alama ya ce wallahi abin da yake faruwa niki niki yake daukar ka yana raba mutane to kuma wannan kamar yadda ya zo a wani hadisi mai tsawo wanda daga ciki aka umurci wani annabi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wani annabi cikin annabawa an ce masa gobe da safe in ka tashi ka kama hanya ka nufi wuri ka ba abu na farko da zaka gani ka bizne shi abu na biyu in zaka gani ka taimake shi abu na uku in ka ganshi ka guje shi abu na hudu in ka ganshi ka haɗe shi a nan haka na haka ne abubuwa bakwai to daga cikinsu wanda aka ce na farko an ce bizne ne to sai a cikin tafara ku sai ga tasan zinariya sai ce to shi an ce mashi abu na farko ya bizne to gashi ta kan sai ya to na rami ya bizne tasan zinariya sai ya wuce yawai sai ga tasan zinariyan ya bullutso a wuce sai ce shikenan an umarce ne bizne kana bizne ka saboda haka na gama nawa sai ya gaba ya ga sauran abubuwan da wanda aka ce masa ya haɗe da wanda aka ce ya gudu fintin kyau da wanda aka ce ya taimaka da wanda ruga sana duk yayi wa'annan da ya dawo shine nan aka bashi bayanin ma'anan abubuwan da ya yi aka ce abu na farkon nan da ka bizne to aikin kirki kenan ka yi saboda Allah ka rufe kaga zinariya yana kalli kalkalkal sai to na rami ya bizne shi ya tafi bashi ya ce to kuma dalilin yasa ka ga ya fito to haka Allah ya shirya duk lokacin da mutum ya yi aikin kirki ya ɓoye to sai Allah ya nuna ma bayansa don su san darajarsa in ya yi ya ɓoye ba wanda ya ga domin ya bayyana shi don a gani ai ka ga dama ba da shi za a san darajarsa ba kun zama na wani karatun Nahjul Balagha wanda gobe za mu ɗora a kai wanda Amirul Mu'minin ke faɗin cewa mai irin wannan masu irin wannan kyaututtuka suna wanda ya saba maka'ida za su zama sunansu masu kyauta a wajen waɗanda suke makyauta ne amma a wajen Allah sunansu marowata sannan kuma wanda suke ba kyautan za su yi ta yaba masu matuƙan suna ba su amma shi kuma duk wanda ya yi abu don mutane sai ba masa to sai ya sami zargi daga bakuransu da sauransu da za ka ga bayarwa don Allah ake ba to shi ne ake in an yi aka ɓoye to shi kuma Allah sai ya nuna haka nan ma duk ayyukan kirki da mutum yake hata ibadodin mutum da haka nema maka san Imamu Zainul Abidin yanzu in ka ga wannan ibadansa lokacin da yake ɗansa ya shiga ya gan shi ɗin nan ka ga ya baya ne don ya gan shi ma ka ce bai ma san ɗansa ya shiga ɗakin da ya ga yadda ya ƙanjami ya ga yadda idanu suka yi kwarmi ya ga inda alamun kuka ya zauna masa kamar ya masa zane a kumatunsa na an yi ci mishi menene da Hausa kunci ake ci wannan ku to guda biyu fa duna ɗauka nan duk kumatun ne nan duka to ko ina ne ma ko shi ne ba Hausa ke cewa ko kun da kuke inda ina ne hawa yake zuba to shi ke kuma menene ne to kun san mutanen mu suna da wata al'ada wayansu suna da suna wani abu shi bille sai su tsaga shi to shi hawaye masa billa daga kaman wanzamini ya tsara ya zauna dara saboda ga yawan gangarowa hawaye to kuma ga ainihin ya ganshi da tausaya masa sai yana aran sai ya ce ka wani ke da ibada irin na na Imam Zainul Abidin amma sai ce mai hukuman kamar ya sa abin da yake cewa a ransa hukuman littafin Ali ibadun shi kawo masa ina mutum ina ibadan Ali kaga yana ganin shi duk abin da yake ma kaga yana ganin ina shi ina kamo Ali to shi kenan da wannan da dangane da ibadodin dangane da ibadodin Imam Zainul Abidin yana da yawan gaske idan lokacin sanyi ya shiga wasu lokacin sanyi aka mutum ya kan nemi rigar sanyi sanyi musu ya wuce nan lokacin sanyin madina in ka je madina za ka ji sanyi sosai balantana a irin yanayin yanzu ana sa abubuwa daban-daban masu sanya abubuwa da ko ba irin mai to lokacin sanyi ya zo to sai ya sami rigar sanyinsa sai ya kyauta mai rigar sanyi muke ce mutum da wanda ke sa mutum ya ji ɗumi sai ya sadaka da shi. Idan lokacin zafi ya zo to kuma akwai riga masu irin shara-shara shi ma sai ya sadaka da shi. Sai shi ya sa ainihin tufafi sauƙaƙa, wato ana sanyi ɗin nan inda yana da bargo ko gwado to na sadaka ne. Shi sai ya haƙura da mata ya sa. Sai aka ce da shi, to ɗiha mala'ir ƙimata wala ya liƙu bihi libasa, yanzu nan kana ba da irin wannan tufafi ga wanda ba su san ƙiman tufafin ba, ba su kuma ma cancance su ba, ba cance su sa ba. Da a ce ka siyar ne sai ka yi sadaka da kuɗi. Wato sai mutane sun ce, amma yanzu irin wannan irin tufafin da kai kake saidawa, ai kake kyauta da shi, kake sadaka da shi. Wanda ka yi ba bai cancance ya sa irin wannan tufafin ba, kuma bai san ma darajar shi ba. Mai kuma haka nan ka siyar ne a kasuwa sai ka ba da sadakan kuɗi. Sai ce, ai ni ba na son in sayar da tufan da na yi sallah ce. Ya ce Abu Ja'far ɗansa kenan, Imam Baqir kenan alayhis salam, ya ce na tambayi wata baiwarsa mai masa hidima, na ce mata gaya mini dangane da babana, wato yadda kika san shi. Sai ta ce in tsawaita ko in gajarta, wato bayanin yi maka mai tsawo ko maka ɗan kaɗan. Sai ya ce gajarta, ya ce ta gajarta, wato ki faɗa mini a takaice kawai. Sai ta ce ma a taituhu bit'amina haran wa la farashtu lahu firashan laylan qattu wa hajja ma shiyan ku, ban san ko ne yana cikin maganar ta ba duka. Amma don ina jin wannan maganan akwai wani baharije da aka ce wani bawansa ya faɗa ma wani sarkin Umayyawa, wani gwamnan Umayyawa, bayan ya sa an kashe wannan Khadiji. Sai ya ce, ya kira shi ya ce ga mana bayani dangane da mai gidanka. Sai ya ce in tsawaita ko in gajarta, ya ce gajarta. Sai ya ce ban taɓa kawo masa abinci da rana ba, ban kuma taɓa yi mashi shimfiɗa da daddare ba. A wannan Khadiji ne, to wala Allah sun ɗauko maganar daga nan ne. Wato ma'anar ni ban taɓa kawo mashi abinci da rana ba, ko da lokaci na azumi. Ban taɓa kawo shin mai shimfiɗa da rubutun sallah yake. Ka san kakin ga gyara mutum shimfiɗa ya je ya kwanta ne, to shi sallah yake. To kuma ya yi hajji yana tafiya da ƙafansa har sau 20 daga Madina zuwa Makka. Ya taka da ƙafa ya je. Ya je ya hajji har sau 20. Zurara bin Ayyan ce ya yi hajji a kan taguwa, hajji 20, to kuma bai taɓa dokanta da sanda ba. To abin da ya fi shahara, shahadansa ta kasance a 25 ga watan Muharram. Ko da ke akwai ruwayoyi daban-daban a kan a Muharram ɗin nawa ne ga wata, akwai ruwayoyin 12, 18, 19 ga sunan dai wanda suke, amma dai duk sun yi mata ƙarin insha Allah. To Imam Zainul Abidin ya bar mana wani waɗansu ƙaddarori masu tsadan gaske, masu darajar gaske, waɗanda suke kaɗan ɗinmu ne suka san ƙiman waɗannan ƙaddarori. Baya ga samun unsi daga irin ɗabi'o'i irin nasa, ɗabi'o'in Imam Zainal Abidin. Daga cikin abubuwa da aka san shi da shi, an ce misali akwai wani mutumin da ya zo ya gan shi, ya zazzage shi, ya mishi ya zazzage wannan, ya zazzage Imam Zainal Abidin da kalmomi miyagu, ya gaggaya masa, bai ce masa komai ba, sai mutumin ya tafi. To sai ya ce masahabbansa, ku zo mu je, ku biyo ni ku ji me zan gaya ma wannan mutumin. Sai suka bi shi, ba su shakka cewa shi ma zai je ya rama zagin. Ya je sai ya sallama ya ce assalamu alaikum. Mutumin ya ji kamar muryan Imam Zainul Abidin wanda ya zaga ɗansu, shi ne ya zo har gida. Ya buɗe ƙofa ya ce to menene? Ya ce ba ya shakku cewa ya zo ne domin shi ma ya rama zagin. Sai ya ce ya ɗan uwana, waɗannan abubuwa da ka faɗa dangane da ni, in gaskiya ne abin da ka faɗa, ina roƙon Allah ya yafe mani, in kuma abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne, ina roƙon Allah ya yafe maka. Hai! Haba sai mutumin ya ɗauka an zo ne a rama zagi, sai gashi ana masa addu'a. Sai ce wallahi sun matallahi, wallahi ƙarya ne, wallahi kai babbaɗo wani abin da faɗa don gani kai, ba shi tare da kai, wallahi ni ne ƙarya, amma na gode da kai ma addu'a. Ce Allah ya fi maka, Allah ya fi maka. Sai ta Imam Zainul Abidin ne ke. A wannan matsayi Imam Zainul Abidin ya gwada mana ya sifata da sifan alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana, domin Allah ta'ala ce littafin sa yana cewa wal kadhimina alghayza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kadhibina alghayz, masu hada fushi, an fusata su fadi. Kadhimina alghayz, Allah ya ba musu kadhimina alghayz. Mun san ɗansa Imam da cikin jikoki kansa kai zan ce Imam Kazim, ana ce mashi hakan ɗan Imam Ja'faru Sadiq, saboda yawan haɗa fushi. Kazim, kazimul ghayz yabo ne, wal kazibina al-ghayz, to shi ne a yi maka kai shuru baka ce kami ba, ka ji zafi amma ka haɗe baka ce komai ba. To akwai abin da ya wuce nan, kazimul ghayz. Afina anan nas, sannan kuma sai ka yafe, ba kawai ka haɗe ba, ko ka yafe ma wanda. To akwai abin da yafi wannan, ihsani wallahi yuhibbul muhsin, har ma sai ka ƙara da yin tagoma shi. Kaga wannan ba kawai ya yafe masa bane, kuma ya masa addu'a, har ya je gaishe shi. To ka gani mala, wanne ne mu ne za a zage shi bai nuna shi jarumi ne ba? Ya fara fuce Iblis ya ce kamar ka zaga maka wannan, wallahi raina ka in kana yadda na ku. Ya fara fuce, ka je ka zube warwas, ka koma da wancan kalar da kanka baya can, ga dama ka samu da za ka ɗaukaka darajar kanka. To kaga, to Imam Zainul Abidin kenan wanda ya bar baya ga ɗabi'o'insa da ayyukansa da suka yi maci. Wani ya ce Imam Zainul Abidin ya ga magana sabansa, ya ce ma wani, me za ka ce ma wanda ka gan shi yana ragin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, me za ka yi masa? Sai ce in ina iyawa zan kwakula idanunsa. Ya ce karkayaka, nikan ga mai zagin Ali in miƙa masa hannu in ce assalamu alaikum mu gaisa. Shi ne mai cewa ababin amana da wanda ya kashe Husaini ya yanka Husaini da wukan da ya yanka shi da zai bani wannan wukan amana da zan aje masa amanan sa ran da yazo wai ne ma kuma zan bashi kayan sa
okay
to tare da wannan ya bar mana babban kaddar na sahifa sajjadiya sahifa sajjadiya sahifa sajjadiya ba dukan ma muka samu bai a yanzu a yanzu duk da ana cewa wannan sahifa sajjadiya da ake ce mata kamila ta shahara a tsakankanin mutane ana cewa ba a sami wani littafi a musulunci wanda yake yanke maqru' as-sudur maq'ad'i zantuka ne ana addu'ar Imam Zainul Abidin da isnadi tiryan tiryan shine addu'a saboda haka ana cewa ba wanda zai tafi wanda yake sahihi in ma zaka ce mai sahihi baya ga alqur'ani sai sahifa sajadiya wanda yake yanke ba tattan ba wata tantama addu'ar Imam Zainul Abidin da yawan addu'o'i da mutane suke yi haka suna kwaikwayo sai dai da kiyayensu da Ahlul Bayt yakan sa wani lokaci ba su kan so su nuna cewa daga nan suka samu ba wani ma yake gama akwai gidan rediyon Saudiya ana ta sa addu'o'i masu daɗi sai suka gano ashe daga sahifa sajadiya ne sai suka daina ashe ma addu'an shi'a Allah ya sauke wanda bai da rabo Allah zaka yi shi to sai mene tunda dai addu'a wa ake roƙo to ka gani wai amma wai na shi'a to suka gano ne Imam Zainul Abidin cikin saki sabo sai suka ce da ku amma yanzu suna da addu'o'i da sun yi sai mun ci ai mun sai da ka samu addu'a ku ta tayi dai mun sai lo ku kasa to addu'o'i ne kan kowane irin hali da ka sami kanka to bayan da yake addu'o'in banda wanda aka tattara a cikin sahifa sajadiya da ake cewa sahifa sajadiya akwai wanda ba su a cikin sahifa sajadiya aka tsince su a wayan su rayuwa daban-daban a ce addu'an Imam Zainul Abidin ne don haka ma akwai wanda ya tattara wai sai ce ya ce kamila sun sa kamila duk da addu'o'in rana rana yana da addu'o'in rana rana din kowace rana tun daga addu'a ranar Lahadi Litinin har zuwa Asabar to suna ce mata kamila to yanzu kuma akwai wata muassasa wanda ita kuma ta wata jami'a ta ƙara wa'ansu addu'o'in to amma yanzu ba a gama samu ba alal misali akwai addu'o'insa na Ramadan na kowace rana kwana 30 amma an samu daga 15 ga wata ne zuwa 30 ga wata ba a sami na ranar 1 ga wata zuwa ranar 14 ba har yanzu wala kuma zai kasance suna nan wata ana a wani taskake da a gano ko kuma in ji kansa ya bayyana da wayan muna fatan irin wayannan abubuwan kaga wani lokaci aka ji har yanzu to in kaga irin wayannan kalamai makamalan irin wannan bambadanci da ka zaka ji ana yi a karamin al'amari sannan banda wannan banda sahifa sajadiya Imam Zainul Abidin ya fitar da wani abu wanda yake duk da cewa batun ci gaba da ake da wani haƙoƙi wai haƙoƙin bil adam haƙoƙin risalatul huquq wanda ya kawo haƙƙi bayan haƙƙi haƙƙi 50 da haƙƙi 50 da dorin ko biyu ne huquq haƙƙi 50 daban-daban da haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin makwabta haƙƙin yaya haƙƙin auratayya miji a ga mata mata ga miji haƙƙin sai da ya fidda haƙƙi daban-daban-daban-daban har haƙƙi 50 to wa'annan huquq wannan yana mutum haƙƙi ne fa haƙƙi ne wani aka waye gari ya ce masa kai fa asbata idan aka gari ya kawaye gari ya ce to na kawaye gari shida na bidana da shida Allah yana bidan farali wajena manzonsa yana bidan sunna wajena iyalina suna bidan abincinsu na ran kabari yana kira na malaka mutuwa na jiran haka da hakuri abubuwa ya ci to halin da tashi abubuwa shi da ke jira na to wannan hakoki da yanzu abin shi kanshi abin a zauna a yi nazari ne ya fi karfin conference ko mu'tamarar ya cancanci cibiyan bahasi kan risalatul huquq don mutane da yawa ba su san akwai wani haƙo yanzu suke tunanin wai sun kawai sun ci gaba ne sun kakaro sun ga gano akwai haƙƙi haka yanzu ana cewa haƙƙin yara haƙƙin rahar da ranar yara ta duniya haƙƙin mata haƙƙin dabbobi haƙƙin jarirai ranar jarirai haƙƙin mene duk yanzu suke wannan ba su inda za ka fahimci to kuna wani ga cikakken bayani da ya bullo shi shekara wajen 1400 kai da suka wuce bai kai 1400 kai ba 1300 da kusan 400 to tun da yake bayan wafatin babansa da kamar shekara 30 ya rasu saboda haka za mu iya cewa wajen shekara 1340 harkar nuna kujin da shi cewa to ya kamata ya zama an yi darasin risalatul huquq darasi sosai kamil ɗin darasi ba wai ka ɗauka ka karanta haka a ya zama darasi ne na masana su zauna ka kowanne ba kawai kuma darasi kawai ya kamata mutane duniya ta san cewa akwai irin wannan ƙa'idodi ɗin zaunannu tuntuni wanda su yanzu suke gano cewa waɗansu suna da haƙƙoƙi yanzu suna ganin sun ci gaba ne suna ganin akwai haƙƙoƙi amma su za su sha mamakin ga imamu ya yi bayanin waɗannan haƙƙoƙin har da wanda ba su tunaninsu bai kai ga su tuna akwai waɗannan haƙƙin ba amma akwai haƙƙi ma'ana abin da ya rataya a wuyanka lazim kai shi ne ma'anar haƙƙi in har ba ka yi ba ka ci haƙƙin wani sauraka mu ma daga cikin haƙoƙinsu a kanmu haƙoƙin a'imma na wani muna magana da shi ke cewa shi ya ga kamar taƙiya da ake ana cin haƙƙin a'imma shi to wani lokaci zuruf ne yakan amma dai akwai cin haƙƙin a'imma ƙwarai wajen rashin bayyana koyarwarsu ta hanyar ɓoye koyarwarsu ne ya zama na abubuwa da yawa sun ɓoye ma al'ummar nan al'ummar ta shiga mishkilolin da ga mafita amma ba ta saboda su a zalamai rufewa suke to yanzu mutane suna matuƙan buƙatar waɗannan abubuwa amma kuma har walayau mene ne na rufe shi a wannan lokaci kaga ba lokacin ba mahallin rufewa ba ne na'am idan mutane ka fara ga masu haƙƙoƙi za su shu su ga cewa wannan abu wallahi Allah ma su ce maka wannan dai yani amma da ran da dai hankalin mutum ya je ga irin wannan zai tani wannan irin kalamai na wannan lokacin ne kuwa kamar yadda wasu da suka ga Nahjul Balagha suka fara tunanin cewa ya za a yi zama Imam Ali ya rubuta wannan ba zai yi ba suka ce shi dai Sharif Radi ne ya kakaro domin akwai wasu kalmomi ibarori na zamani ba sun cewa shi Imam ya riga ya san wannan tun kafin shi ya rayu kafin zamaninsa ne ya san zamanin da zai zo nan gaba har kalmomin da daga baya suka fito a lokacin da ya rubuta su ba su a lokacin a zamaninsa to haka nan su sun rayu sun san abin da lokacin mutanen su ba su kai ga idrakin shi abin da zai zo nan gaban lokaci mai tsawo su sun hango shi sun kuma yi magana dangane shi su suna da masaniya dangane da wannan alhali mutanen lokacinsu ba su san wannan ba sauraka su suka bar waɗannan ƙaddarori masu yawan gaske wanda yanzu iktishafin ɗinsu yake zama kamar waɗansu baƙin abubuwa amma lallai kamar da nake cewa wanda suka bizne waɗannan al'amari ba ƙaramin aiki ba su ma suka yi sun yi aikata sosai domin a ce ainihin rana ta fito ka zo da bargo ka rufe rana ka kunna kendir mutum ya kake ce duk duniyar nan ba abin da ya kai hasken wannan ce mene ne wannan ce rana ke ko amma rana akwai haske kendir turan da kendir ɗin ya cinye asiri zai tono bargonka kuma ya kife sannan mutane za su ga mene amma sun yi aikatu gaskiya wannan irin al'amari abinda suka business masu aikin business sun aikatu su ma kai sun aikatu ba karaman aiki ba amma dai kuma dai dadin abin da abubuwan da suka business baya business ne har da mai abaitu illa dafana to bai iya dafanewa ba ya so ya dafana Muhammadur Rasulullah ya dai iya cire hayya ala khairul amal amma dai ya kuma cire ashadu anna aliyan waliyullah amma dai ashadu anna Muhammadur Rasulullah ya kasa cire ko da yake ya kara salatu khairu minan nu to amma dai akwai ashadu anna Muhammadur Rasulullah ya ki dafanwa amma wannan aka ce wani mufakkir na bafaransi yake cewa ainihin ya cancanci duk kowane babban birni na turai ai mutum-mutumi na zinare na ma'awiya a sa a babban square a muhimman biranen turai kamar paris da london sai a sami babban square Trafalgar Square ko wani babban zai Square irin wanda suke tinkawo da shi sai a yi mutum-mutumin zinari na Muawiya saboda girmamawa ya ce domin shi wannan mutumin in ji wannan mufakir ɗin sinka na Faransa ya ce wannan mutumin shi ne ya kare mu daga sharrin musulunci da ba don shi ba da duk turawa musulmi tolalle ba kawai turawa ba da chinese ma da japanese da india duk da musulmi ne to amma su a wurin shi ya kare su daga sharrin musulunci saboda shi ne ya asasa fitina wanda ta rufe addini tolalle ba sun aikatu wajen kuma fitar da addinin jabu wanda yanzu mutum ɗan da aka fito mashi da sahihin addini sai ya fashe da kuka saboda zanen cewa an kauce ma sunna sai fashe da kuka la ilaha illallah an kauce ma sunna saboda an riga an dafane al'amura amma Allah ta'ala bai yarda ba ya dafanu ɗin yana nan daram kuma yanzu mutane suna ganin abubuwan da suke ta shan mamakinsu ba su san abu ne dama yake na ƙasa ba imma baka je ka binciko ba ka gani za ka ga mutane da baƙaƙen kayan suka ce menene wannan ko wace bid'anci aka fito da ita ko ka duba sunan ka baka ga baƙin kaya ba kaga an rubuta ya Hussein ka ce an yi shirka saboda ba shi a sunan ka to amma dai za ka gani kuma in ka kuskura ka sa mai gani ka duba za ka ga masu abin nan da suke abin nan suna yi ne bisa ilimi ba kuma suna yin abu kirkirarre ba ne ba yadda za a ce wani ya kirkiro wani abu irin wannan a ce ya bazu duk duniya kuma a lokaci guda ana yi na sa na taɓa gaya ma wani yana cewa shi bai Yahudi ne wani ba Amerika wata kalma ne masa sai ni ce masa akwai wani mutum ya bayyana wajen shekara 1400 da suka wuce ya ce Allah ne ya aiko shi a yanzu haka akwai mutane aƙalla mutum miliyan 1500 sun yadda cewa Allah ya aiko shi kuma duk cikansu suna wani irin nau'in ibada iri ɗaya wanda suka tsaya su duka su sago shi kuma na suna duban wuri ɗaya kuma ko ina ka je ka same su iri ɗaya ne wannan abin kana tsammanin wannan mutumin makareci ne sai mutum ya say you are intelligent. Abin ya shige shi ne nake ji. To shikenan dai a takaice ne na muka ta magana sai dai ya ce shi yanzu ya gano abuwa da dai wannan magana ya gano abuwa da dama ya tabbatar addinin musulunci shine daidai. To sai ni ce mishi to ka musulunta ma sai ce ai ba zai yi ba. Sai ce ka me zai mace ba zai yi ce ba zai yi ba ne san ba zai yi musulunci sai me dai sai kawai zaka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka zama musulmi. Sai ce bari ga muka gaskiya ni dan mutum ne. Ni ce ai kana iya fasa shiga wutan ka zama ɗalibi ya ce ai ba zai yi ba ya ce duk abokanan shi ƴan wuta ne tun da yake shi yana aikin ƴan wuta ne kuma yanzu ma yana ci gaba da aikin ƴan wuta ne kuma yanzu ba zai ni ce ai kana iya fasa ya ce ba zai yi ba ni ce to Allah ya sauke nayi ne da mutum ya ce shi a tafi wuta za shi ni ce to Allah ya sauke to yi gina ne a takaice dai ya fahimci cewa gaskiya ne. Wato lura da wannan magana ke wannan shi kansa kasantuwan abin iri ɗaya ya nuna wani abu ne da domin inda ana ƙirƙirowa ka gaya mamuwa ya ƙirƙiro wani abu ya zauna hakan inda wani yana ƙira ba Allah ya koshi bai ƙarya ba ga addinin ƙarya na daban-daban sai ka gansu iri ɗaya muna tsare a kurkukun kirikiri akwai wani da ya miƙe a cocinsu ya ce masa wai me ya sa mu kullum sai a zo da sabuwar waƙa waƙanmu na nan daban na can daban na can daban. Ya ce amma musulmi ko ba ko ya shigo nan daga nan har zuwa gate kai har iri ɗaya yake har ma in ba ko ya zo an ga sun gama prayer ɗinsu ya san abinda aka tsere mishi in an gama sai ya tashi ya ƙaru tsoro go to me yasa mu na mu ba mu da wannan sai wani shi wani professor ya miƙe ya ce to indai mutum ba yana son ya bar Jesus ya koma wani addini ya ce a ba na ce maka zan bar Jesus ba na ce wai mu ina na mu addini ne na ga wancan nasu tsararre ne na ga wannan mu ana ƙirƙirowa ne. To sai ya ce in dai kana son ka bar Jesus ne ka shiga ka ga wani addini ya baka shawa ba sai ka je ka shiga ba ya ce ba ka gane abin da nake don ka kaya kaya bai cewa sai ya tashi fita to sai wani bi shi ya ce me yasa na ji ku rawar ce bar da su wallahi ko kuke da addini wani musulmi bai ce ku kuke da addini wallahi wannan shirme kawai ana kirkire to ina ba ku misali ne wannan abin da ake ko da ka lura da ashuran na ka lura da duniya duk sai ka ga duniya iri abu shigen abu ɗaya suke kuma duk magana guda suke kuma abin da suke faɗi ne ɗaya suna ba to don Allah wannan abin zai zama ƙirƙirar mutum ne wani abu ne zaune ne kai ne baka san shi ba wanda yake manzo rahama ya ba da labarin zai zo cikin abin da ya gaya masa ya da Fatima ta Zahra da ya gaya mata shi wannan ɗana ta za a kashe shi ta yi ko ta ce yanzu ya kenan ya ce kuma a cikin kaɗaici za a rutsa da shi a dokan daji abin ya ba ta ce karki damu Allah zai yi miliyoyin mutane har ya zuwa ta ƙarshe lokacin za su riƙa kukan mutuwansa kuma farkon wanda ya kukan rasuwansa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa kafin shi don da suka gabaje su shi sun yi kukan kashe Imam Hussein saboda ba wani abu ne ƙirƙirar mutum ba in kai ba kai ka ganshi ka baka san shi ba tun kana yaro yanzu ne kake gani to ba sai kuma sai ka ci wannan wani irin bakon abu ne ba na tsaya ina ta muku magana har lokaci zai kure za mu yi addu'a mu tashi insha Allah ba kirkiraren abu bane zaunan nan abu ne kai ne baka sani ba domin kun baka san abu ba yana nufin wai ba shi bane yawa ko kun ba daidai ne mutun da baka sani ba in haka nan ne waɗanda duk ba su addinin musulunci sun yi daidai saboda ba su sani ba sai tashi a daidai to wanda ba su shi a ba su sani ba ne bai zama ba daidai ba amma ba su sani ba to ba tambaya ban sani ba hujja ce gobe kiyama ya ce me yasa baka sanin ba ai kana da imkaniya ko me yasa baka bincika ba ka je ka tambaya mana sai ba wa ce maka ka yanke hukunci da abin da kai kaga an mutaye ka za suke baka tambaye kowa ba ko kuma ka je ka tambaye wanda bai sani ba eh hukunci akai wannan wata hanya ce ta raya wannan abubuwan da akai kokarin a bizne kuma lazim shi yasa maka ga sun damu dun ba su san a raya din ne sun san abinda ake son a raya shi yasa kuma yake tada masa hankali don kada a raya da insha Allah za mu yi addu'a mu tashi mu ziyara awwala in ziyara ya cinye lokaci sai mu yi sai ya zama ya wadatar ziyarar ashura insha Allah. Assalamu alayka ya aba abdullah, assalamu alayka ya ibna rasulillah, assalamu alayka ya ibna amiril mu'minina wa ibna sayyidil wasiyyin, assalamu alayka ya ibna fatimatuz zahra sayyidati nisa'il alamin, السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموثور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلل عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلد عظما مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة كثرتكم، ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم، بريت إلى الله وإليكم منكم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله بن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم وصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها في الدنيا، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصبرك الحق.